na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shirin hantsi lafiya. Yau asabar 12 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Amurka ta tsinci kanta cikin halin tsaka mai wuya a arewa maso gabashin Syria, inda take tsakiyar wani fadan da ke dada muni tsakanin wasu kawayenta biyu, wato da kasar Turkiya da Kurdawan Syria, ta yadda ma babu ɗaya daga cikin bangarorin biyu da ya nuna alamar zai daddara. A wani abun da ke dada dagula lamarin kuma, rundunar sojin Amurka da jami'an leken asirin tsaron kasar Amurka sun ce sun ga wasu alamomi da ke nuna cewa kungiyar ta'addancin nan da ake kira ISIS ko Daesh na neman yadda za ta yi amfani da wannan rudani da ke yankin yanzu a matsayin wata dama ta dawowa. Jiya Juma'a, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya zama jami'in Amurka na baya-bayan nan da ya nuna rashin amincewarsa yana mai yin tur da kutsen da sojojin Turkiya ke yi a wani taron manema labarai da aka shirya a gaggauce a ɗakin taro na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Mari Yovanovkovic ta gaya ma kwamitocin majalisar wakilan Amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ne ya matsa ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka lamba ta sauke ta daga mukamin. Jaridar Washington Post ce ta fara yaɗa wannan labarin, inda ta ce bayanin na cikin rubutacciyar takardar ba'asi da Yovanovic ta shirya, wadda ita kuma jaridar ta samu. Shugaba Trump ya sauke Yovanovic daga mukamin jakadiyar Amurka a kasar Ukraine a watan Mayun da ya gabata, bayan da aka yi zargin cewa tana yunkurin yin zagon kasa ma manufofinsa. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar cewa Amurka da China sun yi matukar cimma mataki na farko na yarjejeniyar cinikayya, wadda ta shafi cinikayya a bangaren noma da batun takardar kudaden kasashen biyu da kuma wasu bangarori na batun kare hurumin mallakar kayan fasaha. China za ta yi matukar kare yawan amfanin gonan Amurka da take saye, ta amince da wasu matakai na kare hurumin mallakar fasaha da kuma wasu matakai kan sha'anin harkokin kuɗi da kuma takardun kuɗin. A madadin haka, Amurka za ta jinkirta wani shiri na sake makama kayan China haraji. A wurin wannan ganawar, wacce aka yi da mataimakin Premier China Liu He a fadar White House, Trump ya ce ta yiwu da shi da shugaban China Xi Jinping su rattaba hannu kan wannan babi na farko na yarjejeniyar cinikayya da China a bayan fagen taron kungiyar haɓaka dangantakar tattalin arziki na ƙasashen Asia da Pacific a watan Nuwamba a ƙasar Chile. Prime Minister Pakistan Imran Khan zai kai ziyara kasar Iran gobe Lahadi, inda zai gana da shugaba Hassan Rouhani kafin ya zarce zuwa Saudiya a matsayin wani bangare na kokarin da yake yi na shiga tsakani saboda kurar da ta tashi tsakanin kasashen biyu talafa. Wannan balaguron fafutukar kawo zaman lafiya ta Khan na zuwa ne yan kwanaki bayan da ya sanar a birnin New York a bayan fagen babban taron majalisar dinkin duniya cewa Shugaban Amurka Donald Trump da Riman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun buƙaci da yi wannan shiga tsakanin. Amurka ta zargi Iran da shirya harin nan da aka kai a watan jiya kan matatar mai mafi girma a duniya dake Saudiya, al'amarin da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed Ali ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta wannan shekara ta 2019 saboda fafutukarsa ta maido da zaman lafiya tsakanin ƙasarsa da ƙasar Eritrea. Chairman ɗin kwamitin bayar da lambar yabon mai mambobi biyar da ke ƙasar Norway ya ce an zaɓi Abiy ne saboda namijin ƙoƙarin da ya nuna wajen kawo ƙarshen yaƙin da ƙasarsa ke yi da ƙasar Eritrea cikin tsawon 'yan watanni kawai da zamansa Prime Minister a shekara 2018.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Khadija Kasim, wata tsohuwar babbar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya, inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To batun kalubale fa, wani irin kalubale aka fuskanta a lokacin makaranta da kuma lokacin aiki?
Gaskiya kam mun fuskanta, inda ma na dai tukun na Maryam tsammu dan dan musulmi ba ka tafi ma ake so a bar mu ma mu makaranta har mu kai sakandare ba, kuma ga baba na ya rasu na iryarinya, kuma Allah da ikon sa dai maman mu gashi ba karatun boko kai ba dai amma tai rawan gani.
Allah sarki, to me ya baki kwarin gwiwa?
Ita mama na ita ta bani kwarin gwiwa gaskiya na Allah. To kwanan farko ma shi ne ni shan school ne ya yi, inda tura suke cewa from the onset akwai dan wahala da na dan sha. Dan ana mana ganin mu ba masu kokari bane, dan Hausawa dai haka ne.
Eh,
gani, amma kuma sai Allah ya sa, wallahi ni ka ina ji tun baka na fara karatu kusan na ɗaya muke ɗanfa.
Da kyau.
A wurin aiki kuma da muka zo.
Kin
ka rayuwa na ɗan mace 'yar arewa, wanda kuma ta girma a irin dai al'ada a cakuɗaɗin nan.
Haka.
Kusan da farko za a yi ta mana ganin ba za mu iya ba. Dole in kina so a yabe ki ko kuma a ga kina ƙoƙari, to sai kin fi ma kowa ƙoƙari. Kin ga irin gwagwarmayar da muka yi ta fama da shi. Ko da yake aiki a guri kamar babban bankin Najeriya, kamar tsangwama na sosai ba, mutum da kokari a mace tun lokacin ba da girma ya zo za a baki, in dai kin nuna kwazo da kokari sai dai fa 'yan abin da ba za a rasa ba. Kin san kuma balle in kika zo kina da kwazo kina da kokari kuma da mu'amala da mutane, wani ba zai ji daɗi a zuciyar shi ba.
To a irin wannan ma'aikatar ta bankin Najeriya, babban bankin Najeriya, kina gani mata suna dagewa su yi irin wannan kokarin ko kuma dagewa dai ta fannin aiki sosai?
Ai kuwa a nan ne ake dagewa.
Da kyau. Akwai mata da yawa da suke sha'awar aikin banki amma kuma suke jin tsoron shiga aikin banki saboda ni ban san ko saboda yanayin aikin ne. A ganin ki me ke sanyawa mata suke gani kamar aikin banki na da wuya?
Eh, kin ga akwai dalilai da yawa. Inda kamar mu da ake babban banki ne.
Eh,
akwai dokoki na gwamnati dama da dole babban banki a bi. Amma kin ga bankuna da ake da suke private
masu zaman kansu,
eh, dan sukan ba mace target. To ai mace an ba ki target, kin je kina nemo nemo musu customers.
Kama agenda ya miki wasu kudade a ce ki je ki samu mutanen da za su kawo waɗannan kudaden na ajiya.
Kana son aikin nan wallahi Maryam wani abun wata rana kana ji kana gani dole ka bari dan an sa rayuwanki a hatsari.
To amma irin waɗannan bankunan masu zaman kansu da suke sa irin wannan target din zamani ne ya sanya suke haka koko tun farko da ma su kan yi haka din.
A zamanin tunda ite yanayi na juyawa sai aka zo aka samu wani lokaci da bankunan su suke fita su je su nemo masu ajiya.
Haka. Kuma babu wata doka ko kuma ka'ida da za ta kare mutum idan ya gaza samu mutanen da za su zo su zuba kuɗi su yi ajiya?
Wallahi akwai dokoki da babban banki ta shimfiɗa musu. Amma kin san da ita an ce banki wannan banki private ne.
Banki ne mai zaman kansa.
Wata abubuwa ma babban banki ba ta sani. Gaskiya irin wannan target ɗin kan ya sa mata haɗari da yawa. Dan na tuna lokacin mai martaba sarkin Kano.
Lokacin yana gwamnan bankin.
Yana daga cikin mutanen da suka yi ta yaƙi da irin wannan abun. Kuma kin ga shi lokacinsa Allah ya ƙara masa daraja. Ya sa an ɗaukaka mata. Dan a lokacinsa mata ma a cikin Central Bank na babban bankin Najeriya an samu mata da suka samu ɗaukaka da yawa da suka zama directors. Suna
lura da department daban-daban. Da kyau. To Hajiya Hadiza ke dai yanzu kin kwashe kusan shekaru 30 kika ce kina aikin banki. Idan zaki ba mata ƴan uwanki shawara a game da aikin banki, me zaki gaya musu?
Aikin banki aiki ne kamar kowane aiki da mace za ta yi. Amma shawara na farko da zan ba su shine farin farko din ne sha'awa sai ta yi ilimi da ke da dangantaka da aikin banki. Dole ka karanta kwasa-kwasan da za su sa su shiga aikin bankin nan. Kuma na biyu kin shiga aikin bankin nan ko fa ki tashi a tsaye. Ke ma ki ƙoƙari ki nuna naki ƙoƙari. Ba na son kullum muna gwada kanmu da maza. Kin gane Maryam? Kowanne cikin mu Allah ya riga ya mishi nashi baiwa
da ƙarfin da Allah ya bashi.
Allah ya bamu ƙwaƙwalwa da kowanne mu zai iya ba da nashi gudunmawa ko namiji ko na mace. Kuma ka samu hali mai kyau na tafiyar da ayyuka. Ki zama mai biyayya, ki zama mai koyo daga na gaba da ke.
Da kyau.
Idan mace ta yi wannan kuma daɗawa tana tafe, Allah ya zo ya sa ta aure. Dole sai ta yi ƙoƙari ta samu balan.
Ta iya daidaita al'amura.
Gida da lura da yara. Wannan shi ne abin da maza su gaba ɗaya ba za su iya yi ba. Kuma kin ga inda Allah ya saki ba mata wani baiwa. Za su iya aiki, za su iya kuma lura da ƴaƴa, kuma za su iya lura da gidanta.
Wannan haka yake. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Daɗin lokacin Bature an ga mana wallahi taniya tana tafiya. Bature yana binta a jeje yana nazarin me yake damunta. Amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasar nan. An bar shi yana gararan ba saboda rashin gata. Burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasar nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe.
Jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin tambaya me ya bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayyar Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benue ta taba yunkurin ta yi akan makiyayanta ne? Sannan me ya janyo lalacewar zamantakewa tsakanin al'ummar Fulani na mutanen wuraren da su Fulani suka saba zuwa suna kiyo? Sannan ta wani bangare ne kuma gwamnatin Buhari ta saki hanya a kokarin ta na tunkarar waɗannan matsaloli na Fulani da makiyaya ba da bayan haka menene babban abin da yake haddasa barna da tashin hankali a tsakanin su waɗannan bangarorin biyu na manoma da makiyaya? Wannan su ne batutuwan da muke son mu tunkara a ci gaban muhawarar da muke kawo muku wacce wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kane shirya mana a tsakanin shugabanni biyu na kungiyar Fulani, Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban kungiyar Kulan Allah ta kasa wanda baya son shirin ruga, da kuma Alhaji Gazul Gwalalu, tsohon shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Benue wanda yake ganin akwai alherin da za a iya samu a shirin. Duk wannan cece kucen fa ya biyo ne bayan kudirin ita gwamnatin Najeriya na fitowa da shi wannan shirin na ruga din da nufin wai ta samu da muke ya wuraren da za su dinga kiwon dabbobinsu, abinda wasu suka ce yana da kiwo, wasu suka ce to ai dai mu gani, wasu kuma suna cewa su san ba sa kaunar wannan shirin. To ya Hassan zai bude tambayar sa ta farko ne ga shi wannan Rabbul Khalil Bello kamar haka.
Honorable Khalil Muhammad Bello, idan muka duba al'amuran da suke addaban tsarin kiwo da kuma muke a Najeriya a halin yanzu, Gars Gololo ya ce abinda ya yi magana akan batun matsalan burtali. A bangaren ka, menene ake yi da ake samun ci gaba da walwala da bunƙasan al'amuran kiwo wanda a halin yanzu ba a yin sa?
Masha Allah, wannan tambaya ta fi kowace burge ni duk abin da kake. Yanzu mutane sun dauka cewa makiyayi kawai abin da suke ganin mu akan mamugunta ne masu kashe al'umma ko masu abubuwa daban-daban. Kuma ba haka bane. Al'umma sun san yadda makiyaya suka zauna da lafiya da al'umma. Makiyayi zai zo gari ya saida dabba ma inda yake sauka ma ya bar wannan kudin a gurin ya tafi ya kaura ma abusus in ya da in bai da ba ma kawai shikenan. An zauna lafiya da su, su da manoma an zauna lafiya, za su zo gonarka su zauna ma, zaka je ma ka gaishe su su baka rago, ko ina babu fitina. Don me kowa ana bashi haƙin shi, ana ba manomi haƙin shi, ana ba maki ai kullun a rayuwa. Karka duba yanzu, ka duba baya, ka duba mai gobe za ta kawo. Ai makiyayan da ba haka suke ba, sai a duba me ya faru. So abinda dadin lokacin Bature an ga mana wallahi taniya tana tafiya, Bature yana binta ajeje yana nazarin me yake damunta. Amma yanzu an wayi gari wai makiyayi a ƙasar nan an bar shi yana gararan ba saboda rashin gata. Burtalin da zai wuce ma ya tsallaka ƙasar nan ya tafi ma inda zai je ya kiwo ma babu shi an toshe. Su ma manoma sun dauka kamar don su kadai Allah ya jejin nan. Kana da gona mai fadi amma kullun kana cin kunya biyu uku duk sun toshe burtaloli, ba ma na kultan ba, babu inda dabba za ta bi ta wuce. So manoman shi yasa muka ce kullun Allah ma'anarta da ka dakatar da ni, mu makiyayan mu ji tsoron Allah. Kar mu shiga gonar mutum kuma yazo mu harbe shi da kibiya, mu ji tsoron Allah, mu tsare haƙin wani dan Allah tsare haƙin mu, kar mu cutar da manoma abokan rayuwar mu. Su ko manoma su ji tsoron Allah su ma, su daina toshe burtuli da wurin kiwo. Ita kuma gwamnati ta rinka sawa kiwo kasafi kamar yadda take sawa dukkan fannoni. Dan haka dukkan abin da makiyaya suke aikatawa yanzu ko abubuwa, wallahi sakamako ne na rashin adalci da ake musu. In ko rashin adalcin nan ya ci gaba, to kasan nan ba barazana nake ba, gaskiya nake faɗi, ko ina ƙasa kuma za a ganta kasan nan zuwa gaba. Allah kadai ya san halin da za ta shiga. Amma wallahi ka je gabashin yobin nan ka duba da Borno gaba ɗaya da arewa maso gabar, akwai wanda yake da shanu dubu, yau babu ko guda ɗaya. Duk submission da aka kawo North East Development ɗin nan ma babu dabba a ciki. Abu kaɗan ne wallahi za a yi manomi makiyayi a sake zaman lafiya da shi irin yadda yake tun da can. Ai da can ba haka muke ba.
Garis Galalo, idan muka duba manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan al'amuran kiwo din nan, menene ake ba daidai ba?
Abun da yake da ba daidai ba yayi magana, misali yanzu kaga kaman kowanne suke gudun hijira din nan ko wani abu, in aka je aka kone wani waje sai a ce an kone mutane waje, kaman yanzu misali kaman state da ya fito a Benue yayi apply million biliyon 50 yayi wanda wai wannan shi gwamnatin Benue Dr. Samuel Otokone yace saboda mutanen da aka kone musu wajaje aka kashe su aka yi Fulani nawa aka kashe, ai ga fotuna nan, Fulani nawa aka shanu nawa aka kashe, su kaga nasu babu. Kuma in za a bada wani compensation ko na wani Fulani ba a sa ba kirga zuwa ciki.
To wai ina zuwa ni Benue din nan kam, menene yake kawo matsala tsakanin makiyaya da mutanen Benue din nan?
Abun da yake kawo matsala shine a lokacin nan kamin wannan gwamnatin yazo, shi lokacin gwamna Akume in aka yi wani abu da makiyayi da manomi wannan kauyukan kauyen da suke din da sarkin da arɗon Fulani din suna haduwa suna gane juna an hada wani committee sub committee yake
gina lokacin tsohon gwamna kenan
gwamna Akume
minista mai jiran gado
yauwa minista mai jiran gado nayi murna ma da kawai mi saboda ya sa abin da yake mutumin bayan shi kuma susuwan ma da yazo haka ne amma daga zuwan wannan gwamnan ya dauka abu kashi biyu a wannan abu na farko dai kami yazo mu Fulani muna nan ya same mu kuma mu dinnan duka gaba ɗaya Fulani wanda yake wajen yayi campaign da mu riga mun je da shi ni dinnan na je da shi a lokacin bayan an gama campaign yace mu na to zai bada special advisor ma na Fulani musamman in wani abu ya faru za a kira Fulani ayi kaza yayi muka ce to abu da muke so shine wannan furtolin wanda aka tottoshe na Fulani a bude musu shi da wajen da za su ba shanu su ruwa kuma a ba su to daga baya kawai sai ya je ya zauna da kansa da yan majalisansa suka kawo nilo suka ce ba sa so su ga wani mutum yana kiwo a waje ya za a yi rana ɗaya kawai a tashi a ce ya shanu ina zai kai su
eh to ai wannan watakila in ka kula a wancan lokacin da yayi wannan dokar ana yawan samun matsala ne tsakanin makiyaya da manoma a Benue
matsalan manoma da makiyaya babu shi yanzu mutanen da suke kashe mutane kamar Okun da Katsina Ala ai wannan gana ne shi ya san shi ai su shitre suna fada da kansu a Katsina Ala shitre da zai suna fada su Sankaradin kansu suna fada da kansu ai mun sani wajen ga mun sani su da kansu suna fada amma shi kansa da ya tashi ya kawo wasu livestock guard kuma aka ba su bindigogi kuma hukuma din nan tana ganin su da shi me yasa a lokacin ba za a kama su su ba a ce me yasa kuma sun ga Fulani sun kashe abinda aka kashe muna shanu waje ya fi miliyan 20 wani Fulani an kashe masa amma saboda bai jiki ya fada ruwa ma na fada lokacin ai mutume saboda bai jiki ya fada ruwa ma saboda ba abinda zai kiwo kuma ya kamata gwamnatin nan su kafa committee musamman na wannan Benue din Taraba Nasarawa ai ga abun da aka yi gimbu aka sassare mutane da yara kanana GOC da yaje ba sai da kuka ba a sardana local gam a kafa committee su Fulani da su ma na state din su zo su bada nasu su ma wannan mutane su zo su bada nasu a gane me matsalan wannan abu amma su kawai sun kawo report sai ya dauka Fulani kuma sun kawo nasu ba za a dauka ba me yasa mu ba a Najeriya bane mu ba a Najeriya ne
Khalil Bello na tabbata kuna da shugaban kullen Allah rashin jihar Benue me yake ga muku ne
abinda muka ji kawai mu dai kawai yace mana babu ma Fulanin a Benue kamar yadda ma ya faɗa mun na tambayi chairman namu na Fulato Ali Boro Husaini ya ƙara tabbatar min da haka cewa babu ma makiyayan a Benue sun fice
to me kuka ya kan haka
idan ministan aikin gona ne ai shi ma daga Benue yake kuma ya sani dan haka babu abin da za a faɗa mishi kuma lokacin da muka kawo matsalolin makiyaya a gwamnatin tarayya kamar yadda na nuna maka hotuna mun ce shin makiyayin nan wannan ba gwamnatin tarayya kadai ba hadda na jihohi na arewa ba ruwa na da kudu mun fada musu shin dan mutum makiyayi ne shi ba shi da haƙƙi ne arzikin kasar nan duk kudin da ake kashe yau igo 1 cikin 100 ko cikin 1000 ba a sawa kiwo wanda dan amfanin makiyaya mun fada musu yau gashi ka san ni matsalar Benue din ka san kowa da hanyar da yake kallon abubuwa
kayya kake kallon matsalar Benue
madalla wato matsalar Benue ni yadda nake kallon ta kasancewa ka san da makiyaya idan sun taya za su tafi Chadi za su tafi Kamaru to duraren nan akwai matsala su kuma gwamnonin arewa din kafin ka iso Benue din wanda dabbobin ma duke da Allah ya ba su ne ba su tsaya sun taimaka sun raye wuraren kiwo ba sai shanun gaba ɗaya suka dunguma suka tafi Benue saboda akwai ruwa da ciyawa kaga Benue ba za ta iya daukan su ita kadai ba don manoma ne ba jeji ne wanda ba kowa a ciki ba ni ina ganin shi yazo ya ingiza abubuwan suka karu suka rincabe gaba daya
garis godolo idan muka dauki Benue din nan ita ta yi kaurin suna a duk Najeriya wurin samun matsala tsakanin makiyaya da manoman nan domin a nan arewacin Najeriya da in ka cire kamar jihar Zamfara wanda yan bindiga suke ta aika aikansu da kuma a baya-bayan nan Katsina da wani bangaren Kaduna a arewa bayan da ya kai jihar Benue a Benue ne aka fara samun babbar matsala wacce ta haddasa yan gudun hijira sakamakon rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma kai dan jihar Benue ne kuma ka jagoranci kungiyar Meta Allah a wannan yanki menene za a yi ne a shawo kan wannan matsala wanda zai hada da dukkan muradun kowane bangare ba na ku kadai ba
to a gaishe ku malamai sannunku da kokari muna fatan wannan bayanan da ke turguwa daga wannan muhara din suna da samar da ƙarin haske dangane da batutuwan da ke da alaka da Fulani wato makiyaya da kuma su manoma da sauran dai al'umma da kiwon ya shafa a makon gobe Allah da zamu yi kokarin kawo muku ra'ayoyin wasu ku akan wannan batun nalga da sauran batutuwa masu alaka da su. Yanzu dai muna son mu gode su bakin namu Honorable Khalid Muhammad Bello da kuma shi Garas Gwalalo musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya shirya muhawara da madadin su duka ne Ali Mustafa Safuta a Washington DC. Mun fa ku lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Baban Chakwai. shugabar kasa ba.